Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-22-16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu sauraron mu a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 102.5 a VOA Africa da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar 2 ga watan Afrilu tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tare da su ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya.
Jami'ar Garissa ta kasar Kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu cikin jami'ar wanda ya dalilin mutuwar mutane 148. Jirgin na mara matuki na kasar Amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab a kasar Somalia. Shugaba Barack Obama ya ce kawo yanzu ba wata kungiyar ‘yan ta’adda da ta samu nasarar mallakar makamin nukiliya ko kwatankwacin haka.
To kamar kowace asabarwar haka, Ibrahim Ka'almasi Garba na gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. To amma kafin nan za mu je ƙasar Jamhuriyar Nijar mu ji yadda bikin rantsar da shugaba Muhammadu Isuhu a wa'adin mulki na biyu gudana. Har yau kuma muna tare da fassarar wata sanarwar da mai bama shugaban Najeriya shawara a wannan yada labarai Femi Adesina ya gabatar da sahiyar yau a nan birnin Washington DC. Za ku ji bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a yayin gana wasu da Prime Minister ƙasar Denmark a nan birnin na Washington DC. Amma ku fara da shan cikakkun labaran duniya.
Asare, assalamu alaikum. Yau ne ɗaliban jami'ar Garissa ta kasar Kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu a cikin jami'ar wanda ya dalilin mutuwar mutane 148. Ɗaliban sun taru suna addu'o'i kana suka kunna kyandirta da rarraba labaran ɗaliban yawancin waɗanda aka harbe a lokacin wannan harin da ƙungiyar Al-Shabab ta shiga cikin wuraren kwanansu suka kashe awoyi 16 suna cin karansu ba babbaka. Jami'an gwamnati ma na cikin san waɗanda suka bi ɗaliban domin yin addu'o'i duk ko da yake suna shan suka kan wannan harin na cewa ba su kai wa ɗaliban ɗauki ba cikin gaggawa. Don a cikin shekarar 2011 ne ƙungiyar ta Al-Shabab take kai wa Kenya hari saboda gudunmuwar da ta bai wa makwabciyarta Somalia domin ta yaƙe su. Jirgin na mara matuƙi na ƙasar Amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin ƙungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia. Wannan sanarwar dai ta fito ne daga bakin ɗaya daga cikin jami'an Amurka waɗanda suke da masaniya game da wannan harin da aka kai ga ƙungiyar. Dan ƙungiyar da aka kashe mai suna Hassan Ali Hori shi ne wanda ke jagorantar tawagar masu yi wa mutane kisa na ƙungiyar ta Al-Shabab domin ko a shekarar da ta gabata sai da gwamnatin ƙasar ta Somalia ta baza komarta domin farautarsa. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan ƙungiyar take nema domin yana cikin mutane 12 da suka kai hari a Mogadishu. Shi ma jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka Cook Peter ya tabbatar da labarin da cewa ba shakka Amurka ta kai wa ƙungiyar hari ta sama a ranar Alhamis tare da haɗin kan sojojin Somalia. Ya ce Hassan yana cikin waɗanda suka kitsa tare da kai harin da ya yi dalilin mutuwar wasu Amurkawa uku a wani lokaci can baya. Kana ana tuhumarsa da ƙoƙarin ƙara shirya wani kai harin ga Amurkawa da ke Afirka ta Gabas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya ce kawo yanzu ba wata ƙungiya na 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakar makamin nukiliya ko kuma kwatankwacin haka sai dai ƙungiyar Al-Qaida ta yi ƙoƙarin yin hakan. Shugaba Obama ya faɗi haka ne a cikin jawabinsa da yake yi sati-sati. Haka kuma shugaban ya yi jawabinsa a wajen taron da ake yi na makamashin nukiliya wanda ya haɗa shugabannin duniya daban-daban da suka taru domin tattaunawa akan wannan batu na nukiliya wanda shugaban na Amurka ya bayyana matsayin wannan taro a babban barazana cewa shawo kan hanyar babban barazana ga tsaro a duniya. Obama ya ce ƙasashen duniya sun kammala shirin hana ƙungiyoyin 'yan ta'adda yunƙurin mallakar makamin na ƙare dangi da yake rufe taron a ranar Juma'a a nan Washington. Shugaba Obama ya ce shugabannin ƙasashen duniya daban-daban sun yi nasarar ganin an tattara sinadarai da kayayyakin da ake iya amfani da su wajen haɗa wannan makamin nukiliya. ya ce an samu nasarar adana wadatattun kayayyaki da su kai har 150 da ƴan ta'adda za su yi amfani da su wajen sarrafa wannan makamin. Daga ƙarshe shugaba Obama ya ce shi da sauran shugabanni da yawansu ya kai 50 sun cin matsaya akan yadda za su daƙile sarrafa wannan makami tare da musayan bayanan sirri da yadda kayayyakin haɗa waɗannan makaman ba zai kai ga hannun ƴan ta'adda ba musamman ma ƙungiyar ISIL. ‘Yan sanda a ƙasar India sun ce sun kame wasu ma’aikatan kamfanin da ke aikin gina gadan nan da ke gabashin birnin Kolkata wadda ta rushe a cikin wannan satin. ‘Yan sanda suka ce sun kame waɗannan mutanen ne dai a ranar Juma’a da yamma. Da safiyar yau ne Rahul Gandhi, shugaban jam’iyyar adawa, ya zirci waɗanda wannan bala’i ya rutsa da su kuma ya tattauna da su a asibiti. Sai dai kawai yanzu an tsare da yawan ma’aikatan wannan kamfani tun daga jiya Juma’a. Hawa kuma tun da safiyar Juma'a ce ‘yan sanda suka ce za a tuhumi kamfanin da laifin kisan kai. Mahukunta suka ce yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 25, kana sama da 80 su ne suka samu rauni iri daban-daban. Wasu ‘yan bindiga sun sace ma’aikata masu aikin kawar da nakiyoyi har su 15 a kudancin Afghanistan, sai dai kuma sojoji na nuna shirin ganin sun kwato su. Wannan lamarin da ya faru ne jiya Juma'a a gundumar lardin Kosa da ke iyaka da ƙasar Iran. ‘Yan sanda da jami’an gundumar lardin suka ce dukkan waɗanda aka sace ‘yan ƙasar ta Afghanistan ne, wadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauke su aiki, kuma sun ɗora laifin ne ga ‘yan ƙungiyar Taliban. Sace waɗannan mutanen ya zo daidai da lokacin da ƙasar ta Afghanistan take shirin bikin wayar da kan jama’a game da nakiyoyi. Ana sa ran gudanar da bikin ne a ranar Litinin ɗin nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yaƙi dai ya ɗaiɗaita wannan ƙasar ta Afghanistan wadda tana sahun gaba wajen mallakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. To, kamar yadda na shaida muku a buɗe shirin, a yau 2 ga watan Afrilu aka yi bikin rantsar da shugaba Muhammadu Isu a wa'adin mulki na biyu a ƙasar jamhuriyar Nijar, kuma ga rahoton da Suleiman Mummani Barma ya aiko mana daga Niamey.
Devant Dieu et le peuple nigérien souverain, nous, Isufu Muhammadu, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu kenan lokacin da yake rantsuwa akan Alkur'ani mai tsarki a yayin bikin da aka shirya a zauren Palais des Sports a yau Asabar a ƙarƙashin jagorancin alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa a matsayin wani matakin bashi damar soma wa'adin mulkin shekaru 5 biyo bayan lashe zaben 20 ga watan Maris da kashi 92.51 daga cikin 100 na ƙuri'u. A jawabinsa, Isu Muhammadu ya yi bitar wa'adin mulkinsa na farko, sannan ya ce zai ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashe maƙwabta. Malam Birjira Fini shi ne Prime Minister Niger.
Allah ya kawo mu wannan rana, mun gode masa kuma muna fata Allah ya sa shekaru 5 masu zuwa shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya samu ikon yin abun fatar shi, gurin shi na ƙasar Niger gaba daya. Dan kun ji shi a kunninku yadda yake so ya maida Niger ta zan ƙasa ce kyakkyawa, ta zan ƙasa ce mai albarka, ta zan ƙasa wadda Allah ya kare ta da abubuwan da ake samu ake gani a ko'ina yanzu cikin Niger. Muna mushe fatan alheri, muna mushe fatan Allah ya bashi sa'a ya ci gaba da wannan aikin da ‘yan ƙasa suka bashi.
Ya za a samu ci gaban nan, akwai cece kuce tsakaninku da ‘yan adawa?
Wannan sha Allah mai wucewa ne, gaji ya ce yana son wannan aikin gina ƙasa ya yi shi tare da kowa da kowa. Hannun shi har yanzu a mike ga duk ɗan Niger wanda yake so, yake kamnin Niger, kuma yake so amma Niger aiki.
Shugabannin ƙasashen Afirka aƙalla 9 ne suka halarci bikin na rantsar da shugaba Isu Muhammadu, galibinsu na ƙasashe maƙwabtan Niger. kamar su Mali, Senegal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, Chad da Congo, Brazzaville, yayin da Nigeria ta aiko da mataimakin shugaban kasa da kuma wasu gwamnonin jihohi kusan goma, cikin su har da Aminu Bello Mashari na Katsina.
Abin da yake Niger shike Nigeria. Ko mu jiha Katsina muna iyaka da Niger. Mutanen mu iri ɗaya ne, al'adar su iri ɗaya, so abin da ya shahe su ya shahe mu. Mun zo mutum murna, an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya, kuma an zaɓi shugabanni da ta ci gaba da gudanar da al'amura ƙasar Niger, kuma shugabanni wanda za mu ci gaba da hulɗa da su a gwamnatance.
Menene fatan ku ga hukumomin Niger a wannan sabon wa'adin mulki na shekaru?
Cikakken fatan alheri, domin zaman lafiyar Niger zaman lafiyar Najeriya ne, arzikin Niger arzikin Najeriya ne. Saboda muna da cikakken addu'a da fatan alheri ga Niger da mutanen Niger.
A jawabin sa ya taɓo batun tsaro, shin ya kake gane ya kamata a shawo kan matsalar nan ta tsaro?
To ban ba shugaban ƙasa ya yi magana sosai akan magana Boko Haram da kuma masu sata shanu wanda sun fitar daga Niger, Najeriya da sauran ƙasashe. Saboda haka za mu ci gaba da ba da cikakken ƙoƙari da gudunmawa wajen maganin tsaro a wannan
shan. Nagode.
A nasu bangare, talakawa sun fara gabatar da bukatun da suka fi son shugaban kasar ta Niger ya fi mai da hankali a kansu a tsawon wannan sabon wa'adin mulki.
Lalle zaɓe an shan ƙari, kwanci hankali da muke nema. Kuma zaɓe dama na 'yan ƙasa ne, 'yan ƙasa sun kwanta mamuri isu shi ne suke so, sun bashi kashi 92 cikin 100 kenan. Mun sai mu gode ma Allah abin da muke sa kwanci hankali. Kuma kawai da mutane, kawai da yake hudu slogan ɗin shi ya yi, an gani an gode, bayan waɗe ba ne, bayan an ka fara ba. Kuma abin da muke fata, Allah ya bashi ƙarfin mulki. Allah ya bai sa'a gaba.
Ibina mai su magaji. Na zo daga Gunduma Madawa. Yau lalle muna cikin farin ciki sosai matuƙa. Lalle muna cikin farin ciki bisa kan demokarasiyar da muka shi wadan Niger. Ga mun kasa mai da hankali gare shi da bar tsaro na ƙasa. Duk inda muke dan Niger kamata a tsare mu zaman lafiya. A zaman lafiya. Bayan an zauna lafiya, a nemi abinda mutane za su ci. Abinci. A nemi abinci. A ba su lafiya. Aina kwal. To energy alhamdulillah.
Bikin rantsar da shugaban kasar ta Niger ya gudana cikin wani tsauraran matakan tsaro, inda jami'an tsaro suka rufe dukkan hanyoyin da ke kewayen zauren na Palais des Sports, wanda ake ganin mataki ne da ya biyo bayan jita-jitar yiwuwar fuskantar tarzoma daga 'yan hamayya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke ci gaba da ziyarar aiki a nan birnin Washington DC, mai bashi shawara na musamman a wannan yada labarai Femi Adesina ya gabatar da wata sanarwar cewa shugaban Muhammadu Buhari ya gana da Prime Minister Denmark Mr. Lars Rasmussen a nan birnin Washington DC. A yayin wannan ganawa, shugaban Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya ta dukuwa wajen daukan gagarumin matakin rage yawan kudaden da Najeriya ke kashewa akan sayan kayan abinci daga kasashen waje. Sannan shugaban Buhari ya kara tabbatar da kudirin gwamnatin shi na gaggauta raba hannun bunkasa tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi daban-daban. A shekarun baya, in ji shugaban Muhammadu Buhari, mun bari dama ta kubuce mana ba mu raba hannu wajen bunkasa tattalin arzikinmu ba, saboda a lokacin mun dogara ne akan hanyar bunkasa kwaya ɗaya tilo. Muna iya bunkasa noma da albarkatun ƙarƙashin ƙasa sosai, yanzu za mu yi amfani da waɗannan matuƙa. gyara yadda a baya aka yi watsi da waɗannan hannoni guda biyu zai taimaka wajen rage yawan rashin ayyukan yi kuma ƙasar mu za ta ƙara bunƙasa ta zama mai arziki da amfani inji shugaba Muhammadu Buhari. Kamar yadda sanarwar ta gabatar, shugaba Muhammadu Buhari ya ce za mu yi na'am da ƙarin zuba jari a hannun nomanmu da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa daga ƙasashen waje waɗanda ke da ƙwarewa a waɗannan hannoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce mun yi watsi da su a baya saboda mai, amma yanzu dole ne mu koma musu. Shugaba Muhammadu Buhari ya gaya ma Rasmussen cewa muna kashe kuɗaɗe masu yawan gaske wajen sayan abinci da abubuwan da ake sarrafawa da madara daga ƙasashen waje. Muna so mu rage wannan ta hanyar bunƙasa namu albarkatun da muke da su a ƙasar mu. Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar ma da Prime Minister na ƙasar Denmark cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ci gaba da aikin haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya domin ta ƙara kyautata tsaro a ruwan tekun mashigin Gini. Shugaban na Najeriya ya ce gwamnatin shi ta yi tsayin daka wajen kawo ƙarshen babbar asarar kuɗaɗen shiga da take tafkawa sanadiyar satar ɗanyen man da ake yi. Sannan kuma ya ce ƙasashen duniya sun tabbatar ma da gwamnatin shi cewa za su taimaka wajen daƙile hitar da lodin ɗanyen mai ta ɓarauniyar hanya. Kamar yadda yake a rubuce a cikin sanarwar da Femi Adesina ya gabatar, a ƙarshen ganawar tasu Prime Minister ƙasar Denmark Mr. Lars Rasmussen ya gode ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Sannan ya ce ƙasar Denmark tana da ƙwarewa sosai a fannin noma, kuma ya ce za ta iya taimakawa sosai a wannan fanni. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka, don Allah ku bani tarihin yankin Crimea da ake takaddama a kai. Mai tambaya Isa Ramun Hudu Haɗeja jihar Jigawa. Muryar Amurka, don Allah ku wayar min kai kan bambancin da ke tsakanin waɗannan sunaye, wato Ingila da Britain da kuma United Kingdom. Mai tambaya Isa Hussein. To ko menene bambancin hukumar tsaron Amurka ta CIA da kuma FBI? Yaya ayyukansu yake? Mai tambaya mai nasara na safuntuwa. To, bari mu fara da tambayar Malam Isa Ramun Hudu mai son sanin tarihin yankin Crimea da ake takaddama a kai tsakanin Russia da yammacin duniya. To, idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa, ga abin da ya sauƙaƙa daga kafofi daban-daban na littattafai da kuma internet. To, Malam Isa, yankin Crimea wanda kuke ballewa kwata-kwata daga ƙasar Ukraine sanadiyar tashin hankalin da ya biyo bayan janyewa daga shirin sanya hannu kan yarjejeniyar cinikayya da Turai da hambararren shugaba Viktor Yanukovych ya yi, tsibiri ne mai muhimmanci ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki wanda ke daura da iyakar ƙasar Russia daga gabar arewa ta tekun Black Sea. Hasali ma, Sevastopol, wadda ita ce tasha ta biyu a girma a ƙasar Ukraine kuma headquarter sojojin ruwan ƙasar na Crimea ne, amma Simferopol ne babban birnin Crimea. A farko-farkon tarihin Crimea, al’ummomi da dauloli daban-daban sun mallake ta, kama daga Bulgars zuwa Girkawa, da Saintian da Goat da Huns da Kazars, kai har zuwa Turkawan daular Usmaniya. A ƙarni na 15 zuwa 18, Crimea ta faɗa hannun babbar daular Usmaniya bayan mulkin Kazars na Crimea. Kasar Russia ta kuma mulki Crimea daga karni na 18 zuwa 20. Sai kuma kasar Germans a yayin yakin duniya na biyu, sai kuma tarayyar Russia ta Soviet a karni na 20 har zuwa lokacin da Crimea ta zama bangaren kasar Ukraine mai cin gashin kansa bayan wargajewar tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Yankin na Crimea mai cin gashin kansa na da majalisar dokoki da kuma kundin tsarin mulki da aka tsara shi bisa ka'idar dokar kasar Ukraine. Crimea na da fadin kilomita 26,200 murabba'i da jimlar mutane kusan miliyan 2. Yan asalin Russia kashi 58 ne cikin 100, kabilar Ukraine kuma 24 cikin 100, sai kuma Crimean Tatars waɗanda musulmi ne, waɗanda gwamnatin Joseph Stalin ta kora su zuwa yankin tsakiyar Asiya, waɗanda Tunis suka yi ta dawowa daga baya, kuma a yanzu sun kai kashi 12.1 cikin 100. Sai kuma amsar tambayar Isa Husaini mai son sanin bambancin Ingila da Britain da United Kingdom. Idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa, ga abin da ya samu daga kafofi daban-daban. To bari mu fara da Ingila kamar yadda ka jera tambayoyin naka. Malam Isa, mai yiwuwa ka yi mamakin jin cewa Ingila ba kammalalliyar ƙasa ba ce kamar yadda akasarin mutane ke tsammani. Ingila wani bangare ne na kasar da ake kira United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, wato gamayyar masarautun babbar Burtaniya da Ireland ta arewa. To sai dai Ingila ce tafi yawa a wannan kasar ta gamayya, inda 84 cikin 100 na mutanen ciki a Ingilar suke. Hasali ma babban birnin wannan kasa ta gamayya shine London, wanda a Ingilar yake. Sai kuma Britain ko Burtaniya. Idan aka haɗa Ingila da yankin Wales ake kira Britain ko Burtaniya. Ita ma Burtaniyar ba cikakkiyar ƙasa ba ce. Idan kuma aka ƙara ma Burtaniya yankin Scotland, sai gamayyar ta zama Great Britain, wato babbar Burtaniya, wacce ita ma har ila yau dai ba kammalalliyar ƙasa ba ce. Wato Great Britain ta ƙunshi masarautu biyu, ɗaya daga Ingila, ɗaya kuma daga Scotland da kuma yankin Wales. Kafin mu yi gaba, bari mu takaita da cewa Great Britain ta kunshi Ingila mai headquarter a London, da Scotland mai headquarter a Edinburgh, sannan sai Wales mai headquarter a Cardiff, sai kuma United Kingdom ko gamayyar masarautu. An yi United Kingdom nau'uka biyu, wato da United Kingdom of Great Britain a shekara ta 1707, sannan bayan kusan shekaru 100, wato 1801. Sai yankin Northern Ireland ko Ireland ta arewa mai headquarter a Belfast ya haɗe da United Kingdom of Great Britain, sai gamayyar ta zama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, wanda a yanzu haka shine cikakken sunan ƙasar da Ingila ke ciki. Kamar yadda na faɗa da farko, watakila Malam Isa zai yi mamakin jin cewa Ingila ba ita ce ƙasar ba, bayan kuwa sunanta ya rinjayi sauran. To kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko, akwai dalilai kusan uku ko hudu haka da suka sa sunan Ingila ya fi amu. Na farko, yankin Ingila ne ya fi yawan ƙasa da kuma yawan jama'a. Na biyu kuma, ainihin sunan ƙasar, wato United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, ya yi tsawon gaske, ko da yake wasu kan takaita su ce United Kingdom ko kuma UK kawai. Na uku kuma, masarauta mafi tasiri a Turai baki ɗaya na Ingila ne. Sannan a Ingila ce babban birnin kasar ta UK, wato London yake. Sai kuma tambayar mai nasara huntuwa, mai son sanin bambancin hukumar sarrafa bayanan sirri na Amurka CIA da kuma FBI ta fuskar yanayi da kuma aiki. Idan malam mai nasara na kusa da akwatin rediyonsa, ga wani tsohon jami'in tsaron Amurka, Malam Suleiman Garba Krako Samunaka, mai zama a birnin Boston da ke nan Amurka, da amsarka.
To, salamu alaikum masu saurari. Wato, tambayan malam mai nasarawa funtuwa a kan maganan FBI da CIA. Aikinsu ya bambanta matuka, amma suna da alaƙa da aiki kusan suka ma iri ɗaya. Wato, su ainihin FBI wani kamar agency ne na gwamnatin tarayyar Amerika. Suke da mulki, suke da iko a bincike, kowane irin bincike a cikin ƙasar Amerika. wato kaje ɗaya daga cikin bambancin su kenan su duk binciken su ya kanshi na su wayannan agency na gwamnati ne amma suke cin gashin kansu ko gwamnati ba ta iya ja su birkin yaya aka yi wai wani ya ce a'a a raga ma wani ko kuma a wani sam kowaye kai za su iya hukunta ka wato aikinsu kenan duk abin da ya shafi tsaro na ƙasa duk abin da ya shafi kariya na ƙasa da mutuncin mutane da dukiyar mutane da dukiyar gwamnati da rayukansu to malam mai nasara to a takaice kaga aikin su FBI kenan da kuma matsayinsu da iyakansu malam mai nasara to sai kuma ita wannan CIA ita ma kaman wata kungiya ce ita ma ta gwamnati ne tana da ƙarfi
wata hukuma
hukuma ce ita ma sai lallashi wannan malam mai nasara to ita ƙarfinta ma ya wuce yadda kake zato ba a nan America ba har duk duniya ko ina za ta iya shiga kamar misali zan maka kai shugaban kasa ma suna iya zuwa su kamo shi zan dan taƙaita maka kaɗan a cikin aikin CIA wanda yake suka taɓa zuwa suka kawo shugaban wata ƙasa Noriega to kaga CIA ne suka je suka kamo shi a ƙasar shi shine shugaban ƙasar suka kawo shi har America aka gurfanar da shi a nan to kaga ɗaya daga cikin aikin CIA kenan kuma su FBI malam mai nasara ba za su iya wannan aikin ba FBI ba za su iya zuwa su je wata ƙasa su kamo wani ba ko su hukunta wani a can ko su sa hukunta shi a can ba sannan su ma wa aikin su wanda ya kama da na FBI din kamar tsaro na ƙasa duk wani abin da zai tabi lafiya da mutunci na ƙasar America ina so ya gane cewa CIA ta fi ƙarfi tun da ita ƙarfinta ba America ya tsaya ba duk duniya ne
ana iya kai waɗannan hukumomi kotu a yi nasara
to kai ka ce kai ƙaran CIA gurwa
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin yanzu a madadin Suleiman Garba Krako samu naka da amsa mana tambaya da wanda ya hada mana sauti ta farra girma ta farra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya
Yau ne ɗaliban jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu a cikin jami'ar wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 148. Ɗaliban sun taru suna addu'o'i kana suna kunna kyandirta da raraba labaran ɗaliban yawancin waɗanda aka haɗe lokacin wannan harin da ƙungiyar Al-Shabab ta shiga cikin wuraren kwanansu su kwashe awoyi 16 suna cin karansu ba babbaka. Jami'an gwamnati ma na cikin san waɗanda suka bi ɗaliban domin yin addu'o'i duk ko da yake suna shan suka akan wannan harin. Jirgin sama mara matuƙi na ƙasar Amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin ƙungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia. Wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin ɗaya daga cikin jami'an Amurka wanda su yake da masaniya game da wannan harin da aka kai ga ƙungiyar. Ɗan ƙungiyar da aka kashe mai suna Hassan Ali Hori. Shi ne wanda ke jagorantar tawaga masu yi wa mutane kisa na ƙungiyar domin kuku a shekarar ta gabata sai da gwamnatin ƙasar ta Somalia ta baza komarta domin farautarsa. Ta ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan ƙungiyar da take nema domin yana cikin mutane 12 da suka kai hari a Mogadishu. Shugaba Barack Obama ya ce kawo yanzu ba wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakar makamin nukiliya ko kuma kwatankwacin haka. Sai dai ƙungiyar Al-Qaida da ta yi ƙoƙarin yin hakan. Shugaba Obama ya faɗi haka ne a cikin jawabinsa na sati-sati. Haka kuma shugaban ya yi jawabinsa a wajen taron da ake yi na makamashin nukiliya wanda ya haɗa shugabannin duniya daban-daban da suka taru domin tattauna wannan batun nukiliya. Wannan wanda shugaban na Amurka ya bayyana a matsayin babban barazana ga tsaro a duniya.
To iyakacin shirin namu kenan a yanzu sai an jima da dare idan Allah ya nuna mana amma ka hamu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai da kuma makwabtan Narba Ba'ara mai Mangwaro wadda ke unguwar Banifando 'yan Ciyawa wadda Allah ya rasuwa ranar Alhamis a Nyamai. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta. Amin. Mu kuma masu sauran aiki a gaban mu, Allah ya ba mu jinkiri mai unhani ya sa mu gama lahiya mu cika da imani. Amin summa amin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya karanto mana labaran duniya da Abdulaziz Adili Turo wanda muke tare da shi anan da Mr. Caleb Getachew wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Justin, ni Halima Jumroke sallama da ku sai anjima da daddare idan Allah ya nuna mana. Ku huta lahiya.